الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك يا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدتاكة تدوى أولا مسلاتي ميتارك البركة مسلاتهم عثمان ابن عفان anan unguwar gadar kaya a cikin farfajiyar garin Kano. A yau Juma'a daren Asabar 4 ga watan Al-Muharram, hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam 1332, wanda kuma yayi daidai da 10 ga watan 12 miladiya ta 2010. A wannan majalisi mai albarka inda muke tafsirin Al-Qur'ani mai tsarki, wanda yau za mu shiga tafsirin suratul takwir. Kafin mu shiga cikin ayoyin da za mu fassara, ina so in yi shimfiɗa ya takaitacciya dangane da wannan wata na Al-Muharram, saboda kada in manta. Watan Al-Muharram, kamar yadda ku sani, ɗaya ne daga cikin watanni guda 4 masu alfarma, masu daraja, waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. To wata yana ɗaya daga cikin huɗu ɗin: Dhulqa'da, Dhulhijja, sai Al-Muharram, sai kuma Rajabul Farid. Wannan wata Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zo Madina, ya samu Yahudawa suna azumi a 10 ga wannan wata na Al-Muharram. Ya tambaye su dalilin azumin, suka ce wannan shine ita ce ranar da Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da Annabi Musa da mutanensa daga Fir'auna da mutanensa. Fa samahu Musa shukran lillah wa nahnu nasumuhu shukran lillah. Sai Annabi Musa ya yi azumi a wannan ranar shi da mutanensa domin godiya ga Allah. Suka ce mu ma saboda haka muke yin azumin wannan rana domin nuna godiya ga Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu ahaqqu bi Musa minkum fa samahu wa amara an-nasa bi siyamihi. Annabi ya azumi wannan rana ta 10 ga Al-Muharram, kuma ya umarci a yi azumi a wannan rana ta 10 ga Al-Muharram. Wannan rana ta 10 ga Al-Muharram tana da falala, wato azumin ta yana da falala, kamar yadda ya zo cikin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wanda Bukhari da Muslim su rawaito shi, Muslim ya rawaito shi hadisin Abu Qatada radiyallahu anhu, an tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallam game da azumin watan Ashura, yace ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu, ina ta kyakkyawan tsammani ga Ubangiji a kankarewa mutum, ko wannan azumi ya kankarewa mutum kurakuran sa na shekarar da ta gabace shi. Sannan ya tabbata Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa afdalu siyami ba'da ramadan siyamu shahrillahi al-muharram wa afdalu salati ba'da al-maktuba salatul layl. Wato mafi falalar azumi bayan na ramadan shine azumin wannan wata na al-muharram, kamar yadda mafi falalar sallah bayan sallar farilla ita ce sallar qiyamul layl. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci 10 ga Al-Muharram, ya kuma umarci mutane musulmi da su yi azumin 10 ga Al-Muharram kafin a wajarta a farlanta azumin Ramadan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajarta azumin Ashura, wato 10 ga Muharram, har ma ya umarci sahabbansa da cewa su sanya yaransu ma ƙanana su riƙa yin azumi a 10 ga Al-Muharram, wato Ashura. Idan ya kama abin yin wasa, a ba su abin wasa, a ba su abin wasa wanda ya shagaltar da su, ya ɗauke musu hankali har lokacin buɗe baki. to wannan kaga yana nuna karfin wato sunniyar wannan azumi. Bayan an farlanta Ramadan sai ya zamana azumtar Ashura yana nan a matsayin sa na sunna, kuma ya tashi daga wajibi ya koma sunna, amma kuma sunna ce mai romo sosai, mai bargo, mai garafata, mai dagwada, mai tagomashi da mai dace ta yi sakaci ta zo ta wuce ka ba. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani tabbata a hadisin Abdullahi ɗan Abbas aka ce da shi, to ga Yahudawa suna girmama wannan ranar, saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, la'in ishtu ila qabilin la asumanna safiha, idan Allah ya kai ni baɗi to zan yi azumin tara, wato zan haɗa da azumin tara, to zan tara ko ko kuma Allah ya karɓi ran ta kafin shekara ta zagayo. To sai wannan azumin tara din ya ci gaba da zama abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya himmatu da aikata shi, ko da bai aikata ba, inda yayi niyyar aikatawa wani dalili ne ya hana shi aikatawa, to wannan abin yana nan a matsayin sunna, kai za ka iya aikata shi, ba a cewa ba sunna bane yin sa, saboda ya ce da in ishtu ila qabil la asumanna, har ma da damul qasami da lamu janun tawki, lalle tabbas sai na yi azumin tara, ba dan kon wadan ya saba wa yahudu da suke kadaita goman kadai, to sai Allah bai sa ya kai wannan lokaci ba. Don haka kamalar sunna shine ka azumci tara da goma, wannan ya fi kamala. Idan baka samu damar azumci tara ba, to kana iya azumtar goma din, don wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, wato tara ko kuma tara da goma, wato abin nan kai tara da goma ko kuma goma, amma ba a azumta tara ita kadai, wato ba za ka ce bara in yi tara din ba, amma in goma ta zo kake a kana iya yin tara da goma, kana iya yin goma sai kuma sha daya da wasu ke karawa da ita ranar sha daya. Wannan hadisi ne ya zo daga Abdullahi ɗan Abbas wanda bai inganta ba, hadisi ne wanda daukacin malamai suka yi hukunci da irsalin sa, kuma ya saba wa hadisin Abdullahi ɗan Abbas da yake cikin sahih Muslim, shi ce wa ila in ishtu ila qabil la asumanna safiha, bai ce wal hadi ashar ba. Saboda haka in kana so ka tsaya akan ingantacciyar sunna wacce ta tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, wacce za ka yi ta ba tare da zuciyarka tana wato kaikayi ba, to ka tsaya akan wannan da ita ce ta inganta tara da goma ko kuma goma kawai, amma goma da sha ɗaya wannan bai zo a sunna ba, kamar yadda wasu sai ka ji suna cewa abin da ya fi dace wato ya fi kamala tara goma sha ɗaya sai kuma tara goma sai kuma goma, sai a ce maka abin hawa uku ne, sai a ce tara goma sha ɗaya shi ya fi kamala, to ba haka bane, dan babu inda ma ko hadisin ma mai rauni bai ce tara goma sha ɗaya ba, ko shi hadisin mai raunin ma bai ce tara goma sha ɗaya ba, cewa yawman qablahu aw yawman ba'dahu, kaga aw tana nufin takhyiri, ko wannan ko wannan, ko ka tara da goma ko goma sha ɗaya, amma ba inda aka ce tara goma sha ɗaya, saboda haka kaga shi wannan ko hadisin ma bai yi babu akan sa, saboda haka sai a tsaya akan abin da ya inganta daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wasu suna hujja da cewa ai abin da dai ake bukata a saba wa Yahudawa, saboda haka in dai an samu saba wa Yahudawan a goma sha da sha ɗaya, to babu komai za a iya yi. To kaga idan ka ɗauka wannan ita ce illa ita kadai, to kana iya cewa a azumci takwas da goman ma, sai ka ce ai takwas da goma ai an saba wa Yahudawa ba sa takwas, ko ka ce bakwai takwas tara goma, ka tsara zama hudu ma, zama akwai tabu'a tamuna da Ashura, to ni ban taba jin tamuna ko tabu'a ba, sai dai tasu'a sai Ashura. To wannan shine abin da ya tabbata a sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan sauran kuma dirkaniya da mutane suke yi da sunan addini, wannan kuma wani abu ne wanda su suka kirkiro wa kansu, ba Allah ne ya sa su ba. Kun san tun a jahiliya akwai irin dirkaniyar da Larabawa suke yi a cikin wannan wata, musamman nasi'u, da Allah yake inna man nasi'u ziyaratun fil kufr. To bayan wato abubuwa sun yi nisa, aka samu kuma waɗanda suka tsara wasu bid'o'i a cikin wannan wata, kamar cewa ka azumci farkonta, wato ɗaya ga wata ka yi azumi, ko masu cewa ƙarshen Zulhijja ka yi azumi farkon Muharram ka yi azumi, saboda akwai wani rubabban hadisi wanda yake ƙarya ne, mawdu'i ne, ƙarya ne domin tabbata, ko da sanadinsa ka ce ko mai rauni, a hadisi ne mawdu'i, makdhubun mukhtalaqun ala rasulillah, ƙarya ne, kage ne, kazafi ne, bai halatta ka ambace shi ba tare da bayani ba, cewa duk wanda ya azanci ƙarshen shekara da farkon shekara, wato ƙarshen Zulhijja da farkon Muharram, za a kankare mashi, za a kankare shi laifin shekara 50. To ban san me yasa mutane ba za su haƙura da ɗan iya abinda Allah ya ba su na falala ba, sai sun ƙara faɗaɗa ta, sai za a kankare maka laifin shekara 50, wannan bai inganta ba. To ko kuma ƙiyamul layli ko wasu salloli da za a ce za a yi a farkon shekara ko a ƙarshen shekara, wannan duk bid'a ce wanda malamai duk sun yi magana a kan wannan, duk ba su inganta ba, ba kuma nassi ne sahihi ya zo da su daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, saboda haka barin su shine zaman lafiya. Sannan daga cikin irin abubuwan da mutane suka yi na bid'a a wannan Ashura ko a cikin wannan Al-Muharram, akwai batun da wasu suke yi na sanya baƙaƙen kaya ko tarurruka, ko a yi sintiri a zazzaga gari, ana zanga-zanga, ana ɗaga kwalaye, ana tsine wasu mutane, ciki ma waɗanda ake tsinewa akwai bayin Allah, akwai ma waɗanda suke sahabbai ne, amma ana zagin su a wannan rana da sunan addini. Wannan babu shakka ya yi nesa da musu, ko kusa ba su ma haɗa hanya da musulunci ba, bare ma har su haɗu, bare har ya zama musulunci ne, wannan ba musulunci ba ne, babu wani abu sunan shi la'anta a cikin musulunci, a ce wannan abu addini ne ka riƙa la'antar wani. Annabi cewa la tasubbul amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu, kada ku riƙa zagin matattu, yanzu sun je sun samu abin da suka yi, don haka babu magana ka riƙa zagin matacce kana la'antar ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lam ub'ath la'ana, ni ba a aiko ni dai riƙa yawan la'anta ba, don haka a maida wani abu na la'anta kamar tasbihi, kamar zikiri, a riƙa yin sa a wata rana da take zagayowa da shekara, wannan ba karamar bid'a ba ce, ko masu yin wannan a dalilin ƙirƙiro wannan domin dai su ci mutuncin wasu daga cikin sahabban manzon Allah ne, domin mun sani a cikin wannan lokaci da suke wannan surutan da zage-zage suka zage har wasu ma bayan Allah na ƙwarai, irin su Muawiya ibn Abi Sufyan, irin mahaifinsa Sufyan ibn Sakhr, da irin su Amr ibn al-As, da irin su Mughira ibn Shu'ba, da wasu ma ba banda waɗannan, har ma su Abubakar da Umar wani lokaci aka zage su a tsine musu, a faɗi miyagun kalmomi a kansu, wanda an san wannan ba ƙaramin ta'addanci ba ne, gara mutum ya kashe uwarsa da ubansa da ya la'anci waɗannan bayan Allah, waɗannan bayan Allah sun fi ƙarfin kowa, za mu iya fansar su da iyayenmu da ƴaƴanmu, saboda haka babu mutum la'anta. Kuma babu inda musulunci ya ce a yi zanga-zanga ko a yi sintiri saboda an kashe wani bawan Allah. Ai mun sani a tarihin kafuwar duniya da gwagwarmayar da take tsakanin ƙarya da gaskiya, tun kafuwar duniya an samu annabawa ma an kakkashe su, an kashe Annabi Zakariya, an kashe Annabi Yahya, amma ba mu taɓa jin wani annabi ya fito ya yi zanga-zanga ko sintiri ko taro biki na musamman saboda ranar tunawa da wani annabi da aka kashe ba, ba mu taɓa jin wannan ba. Wanda kuma Allah ya gaya mana an kashe, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun, hazara sun kashe wasu sun ƙaryata wasu, amma ba taɓa jin wani da wani annabi da ya fito ya yi taron gangami ko taron zagaye gari ko ɗaga kwali ko sa baƙin kaya da ainihin baƙin ciki da kote-kote saboda an kashe wani annabin da ya gabace shi. Sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mun san an kashe masa wasu manya-manyan sahabbansa, bal cikin danginsa ma an kashe Hamza ibn Abdul Muttalib, an kashe Jafar ibn Abi Talib, wanda wannan duk danginsa ne, sun alin zaiti ne, amma da ɗaya ba mu taɓa jin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maida wannan biki domin a yi taro ayi koke-koke a tsitsire ma waɗanda suka yi abin ba. Ba da yi akwai wanda ya taɓa cewa an yi haka babu shi. Ko ma labarin ƙarya ba a samu wani ya shirya ya aje ba. Saboda a ce annabi ya yi bikin zagayowar mutuwar Hamza ibn Abdulmuttalib, wanda kuma an san matsayin Hamza ibn Abdulmuttalib sayyidul shuhada, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alfahari da shi ƙwarai musamman tun kafin hijira. Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tsaya suka ba wa annabi kariya, suka ba wa da'awarsa kariya, amma bai yi wannan ba. Haka nan ga Ja'far al-Sayyar, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi yaƙin Mu'tah, yana cikin kwamandoji guda uku kuma wanda aka kashe a wannan yaƙi. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai riki ranar mutuwarsa wata rana da za ta rika haɗuwa ana koke-koke ko ana tsinyewa Rumawa ana cewa su suka kashe shi, ana la'antar shi. Ba mu taɓa jin wannan ba. Sannan bayan haka a tarihin sahabbai, bayan wasu an kashe sahabbai bayan Allah da yawa, shi kansa Sayyidina Ali, waɗannan mutane suke ɗauka shi ne ba dubun tafiyar, wanda ba shi ba su ba ya da alaƙa da su, ranar alkiyama zai barranta da gare su. Shi kansa ai kaga kashe shi aka yi bisa zalunci, amma ba mu ga suna biki ba. Shi kansa Husaini, wanda suke yin bikin zagayowar mutuwarsa, ai ba mu ga ya yi bikin zagayowar mutuwar mahaifinsa ba. Ko kuma sun fi shi, wato yadda suke san shi ba san mahaifinsa haka ne. Ai ba su isa su faɗa haka ba, ko suna iya faɗa? Ba za su iya faɗa ba. Za su iya cewa yadda suke son Husaini ba ya san mahaifinsa Aliyu haka, da jikoki da sauran ƴaƴansa Sayyidina Ali da suke da rai. Ba mu ga sun yi wannan ba. Shi ma kun bisa zalunci aka kashe shi, bil ijma, duk ijma'in musulmi ya zo akan cewa bisa zalunci aka kashe Sayyidina Ali. Amma mun kula cewa ba sa wannan bukukuwa wanda ake haɗuwa a sa baƙaƙen kaya ko a yi tsayayya da jiki, ana ƙaran kai jini yana zuba, ana ba da wani mummunan hoto da addinin musulunci ga waɗanda ba musulmi, wasu zan cewa wani nau'i ne na wajiban musulunci, in kana musulmi sai ka riƙa fasa kanka jini yana zuba idan shekara ta yi, kuma a zo ɗan yaro da bai fi watanni ba da haihuwa a riƙa faka masa kai shi ma ana zubar da jininsa, wai saboda a tuna shi ma ya tsaba tun yana ƙarami, ya tashi ya ga tabo a jikinsa, a gaya masa cewa ai wannan shi ne abinda aka yi tun kana yaro domin ka ba da kai ma gudunmawarka wajen tunawa da kashe Sayyidina Husaini. To kaga wannan inda addini ne ya kamata su waɗancan su fara yi, amma mun ga su ba su yi ba. Sannan tsakanin kashe Sayyidina Ali da kashe Sayyidina Husaini shekaru ne masu yawa. Sayyidina Ali an kashe shekara ta 40, Husaini an kashe shekara ta 63. Kaga tsakaninsa shekaru wajen 20 da wani abu, 23. A tsawon shekaru 23 ɗin nan ba mu ga ya yi haka ba. Husaini yana nan dare, shi ba mu ga ya yi haka ba. Kaga da sauran Ahlul Bait da duk suna nan, mutawatiruna duk suna nan, amma ba su yi wannan ba. Saboda ba addini ba ne, ba a sa su ba. Sannan bayan kashe Sayyidina Husaini, ai ƴaƴansa sun ci gaba da rayuwa. Akwai ɗansa Zainul Abidin, Ali ibn Husain Zainul Abidin, wanda shi ne suke littafawa a matsayin liman bayan Husain, shi ne na hudu. Amma ba mu ga cewa shi da shekara yana taron wato nuna bakin ciki na kashe Sayyidina Husaini ba. Kaga duk waɗannan dalilai ne waɗanda kowane ɗaya daga cikinsu ya isa ya sa ka fahimci abin ba ya da asali a addini. Bare kuma sun harhaɗu, dalilan sun zama suna da yawa. Za su nuna maka cewa wani abin da ake yi kawai taɓar gaza ce da ragamza da kuma cin mutuncin bayan Allah, wanda duk duniya ta haɗu akan nagartarsu da falalarsu da imaninsu da kuma irin yarda da gamsuwa da irin ƙoƙarin da suka yi wa addini. An samu wata kafa da za a zage su a cuce su a faɗi miyagun maganganu a kansu. Saboda haka wannan abin da ake yi ba musulunci bane, kuma babu yadda za ka iya samun masa gurbi a tarihin musulunci ko kaɗan. Sannan abu na gaba wanda shi kuma wasu su kuma suke yi shi ne batun cewa a yi walwala idan goma ta har ma a ce a cika ciki, cewa wai watan cika ciki.
في محرم وتر تكتشكي تونا كان سوى لدى تكي مغالة تكتشكي باتا تنانين ويكوتبو دا انكشة سيدنا حسين ذات يوان نا كان وان نمبا فوق ام بيزو اقوال واسبا ديا وابا سنشوا او نرانا انكشة حسين سنبا ديا وان كان وان نمبا كان تو ياسا واني حسين ما تكا فيا كادك كنا بياني يفايد سوى اي حسين bare yace saboda shi ma ya ji dadin kashi shi wannan ba ma za ta yi ba to amma an samu wani hadisi ne wanda yake rubutse baragurbi wanda aka yada shi cikin musulmi aka ce duk wanda ya wasa wato yalwata wa iyalansa a wannan rana ta 10 ga Muharram to shi ma Allah zai yalwata masa to dan Najeriya aka yi magana yalwatawa a arziki to shi ka gama komai mutumin da zai bace ma saboda ya samu duniya a yalwata masa a duniyar saboda kuma aka ce ga wani addini ne ma kai a yalwata maka to wannan shi ta sa kwadayin wannan yalwata wannan ta ja tare ya fada cikin wani abu wanda shi kuma ba shi da asali kamar yadda nake cewa shi cika ciki cika ciki ba a musulunci ba daidai bane karka cika cikin ka balle har a zuga ka balle a kwadaitar da kai balle ta nahara a ci maka ma ga wani sakamako da za maka in ka cika cikin ka cika na wasu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bi hasbi min ri'in wi'a'in min sharri batnuhu wato cikin mutum ma kawai ya ishe shi burga min sharri shi yasa ya umarci musulmi ya kasa cikin sa uku ko kaso ɗaya na abincinsa kaso ɗaya na abin shansa kaso ɗaya na yin lumfasa kaga abin da aka ce aiki nan kai kuma kace a cika har ma kake barin wata jela ta layya ka sakale ta ka ki tabawa ka hana kuma a taba sai wannan ranar ta zo ayi gandarta ku haɗu ku cika ciki wannan ba daidai bane kuma shi musulunci yana so ka yalwata wa iyalinka ba wai sai wata rana guda ɗaya a shekara ta zo ka yalwata musu sauran lokaci kuma ka kuntata musu ba ko da yaushe gwargwadon abin da Allah ya hore maka na arziki to sai ka yalwata wa iyalinka Allah ya ce yun fit zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyufit min ma ataahu Allah kowa ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi mai yalwa ya ciyar daga yalwarsa wato wanda Allah ya yalwata wato ya yalwata wanda kuma Allah ya kuntata to ya ciyar daga abin da Allah ya bashi wato ya ciyar daga abin da Allah ya hore mata saboda kaga ashe shi musulunci bai ce ga wata rana kwaya ɗaya tak wanda sai ta zo ne za ka yalwata iyalinka ba kullum ka yalwata musu kullum ka ba su abin da za su ci su koshi kada ka rika musu rowa sai wata rana ta zo saboda kawai kana jin cewa za a yalwata maka to ba za ka yi ka yalwata musu kaga ba dan Allah kai ba to kaga wannan ita ma wata bid'a ce wanda ita kuma asali wanda za su kirkiri waɗancan hadisai su ne waɗanda suke faɗa da Husaini din wanda har suka yi sanadiyar mutuwarsa su kuma za su kirkiri waɗannan hadisai su yaɗa cikin musulmi domin a samu masu yin murna to sai kuma musulmi saboda wannan ɗan roman da aka faɗa na cewa Allah zai yalwata maka sai su tafi abin ba su san cewa mai aka kunso a cikinsa ba ba san mugun kunshin da yake a ciki ba amma da zarar aka gaya wa mutum cewa asali fa ga yadda abin yake to zai faɗa ku zai gane don haka zai watsar da wannan wannan shine kyakkyawan zaton da ake wa dukkan wani musulmi na kwarai idan yana abu ya ji kuma abin da yake yi bayar da kyakkyawan asali to zai jefar abin da aka ce a yi a azumi lokacin da aka ce ka yi azumi wato ka kaurace wa ci da sa kuma a lokacin za ka ce a cika ciki kaga akwai tanakuli akwai hannun akwai tufka da walwala a cikin wannan to wannan bid'a ce ta nawafil don haka yana da kyau a watsar da ita sannan daga cikin irin abubuwan da aka kirkira a cikin sha'arul lail muharram wanda baya ciki wato abinda za ka ga wani wasu suna tarurruka ana wasu wato tarurruka na musamman cewa wai taron sabuwar shekara to shi wannan daga baya ma aka kirkiro shi ko yan bid'a farko ma ba su san wannan ba su akan sunna suke a nan to yan bid'ar baya ne suke kafin kullum ita bid'a kamar yadda muka faɗa ba ta da linzami kuma ba mai ita kowa na da hurumin ya ƙara ya rage ya faɗaɗa yana da wannan in ka yi magana ya ce kaiwa ya baka dama kake yi, to shi yasa kare-karen da ake yi aka fito da wannan. To inda ya fi muni, wato inda za a yi amfani da dukiyar al'umma a yi bida, wannan ya fi muni. In kai tankaje kai bida a kashe kudinka, a tsara zai kare a kanka, kuma za a tuhume ka da cewa ka taɓa dukiyar wasu ba. Amma a ɗau dukiyar al'umma miliyoyi masu yawa, a ɗau miliyan 50, miliyan 70, a yi taron rana ɗaya, wannan ba shakka yana daga cikin almubazzaranci ba kaɗan ba. Wannan kuɗin ana iya sayan magunguna a kai asibitoci, ana iya sayan wato littattafai da kayan abin da rubutu a kai makarantu, ana iya gina wa mutane rijiyar burtsatsai da yawa a cikin ƙauyuka, ana iya gyara hanyoyi. Ayyuka dai ga sunan na raya ƙasa da yawa wanda al'umma suke da bukata. Kuɗaɗen nan za su rage zafi da yawa, amma cikin ɗan lokaci kaɗan wasu su wawashe su. Don kalma ta san ba kashewa ake yi ba, in an ce proposal ɗin bikin da za a yi miliyan 10 ne, kai ka san da kai a kashe ma miliyan 1, don komai da kayan gwamnati ma za a yi. Saboda haka sauran su masu shirya bikin su za su raba a tsakanin su, a yi habu ba ƙarami, kowa a bashi daidai girmansa. To kaga wannan ba daidai ba ne, duk da na san cewa irin wannan bayani ba zai sa a daina ba, saboda masu abin su suna da ɗan abin da suke samu a ƙarshe a ƙarƙashin wannan, wanda ka san da wuya zuciya ta bari. In wani ma ya ce ba ruwansa, to wani zai ce shi ya ji ya gani. Ita kuma gwamnati za ta ga ba za ta iya hanawa ba, saboda ta ce ba ta san musulunci. Ka san daman barazanar da ake kenan. Aka zo da gida aka ce ya ce ba ka san musulunci, kana yakan shari'ar musulunci, ko kana yakan kalandar musulunci. To kaga duk wannan ba daidai ba ne. Ya kamata dai in ana yi ma a dai san me ake yi. Wannan shi kansa wani cigaba ne, ka san cewa abinda kake yi ba daidai ba ne. In ma ka yi watakila wata rana, Allah ya azurta ka tuba, maimakon ka rika ganin daidai ne. Kaga kana ganin daidai ne, za ka rika zuga wasu ma su ma su yi. Amma in ka san laifi kake yi, to watakila wannan zai za ka bar abin ya tsaya a kanka. Kuma aka yi tafiya ka yi tafiya, watakila kai ma ka gane ka tuba. To shi ma wannan yana daga cikin abubuwan da ake yi. Sai kuma abinda yawancin mutane da cewa a 'yan shekarun nan da wayoyi suka yi yawa a hannu aka tsire shi, a yi sayo maka set happy new year, happy new year. To kaga shi ma wannan ba shi da wani asali. Happy new year, wani happy new year, wani abu na an zartare maka, wani abu na rayuwarka. Kai dan adam ai kuka ya kamata ka yi, yanzu wani bangare na rayuwarka ya fi faɗi, ya tafi, kuma ba zai dawo ba. Wataƙila ya tafi, baka ma yi wani abin kirki a ciki ba. Saboda haka kaga kai jajanta maka ma ya kamata ka yi, ba wai ai maka hafi ba, wani hafi. Kamar yadda Al-Hasan Al-Basri yake cewa, ya ibnu Adam innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'duka. Ya kai dan adam, ka fa sani kwanakin nan su ne kai. Duk sanda wani rana guda ta tafi, to wani bangaren kai ne kai tafi. To ana zartare maka bangarorin rayuwarka, kuma a wani ya zo ya maka wani hafi, wani hafi ne za ka samu a ciki. Saboda haka inda ma a ce tazkir ne ake wa mutane, na cewa kar ku manta akwai azumin Al-Muharram, kar ku manta akwai wannan, yana da kyau, wannan shi zai shiga cikin babin at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa. Amma kawai a rika murna 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 ba wannan ya kamata ba. Kai ga mutum ya gama maka murna ba ma maganar a taso a shi, watakila ba bai san ta ba, shi dai kawai murna yake bai mutu ba har bana ta ya zo, murna da yake ke kawai. To kaga wannan ya kamata shi ma a gyara. Ban ki a ce a rika tuna wa mutane cewa Muharram din nan akwai wata sunna mai amfani da ake so mutum ya yi ba. Wannan yana da kyau, za ka iya gaya wa mutum domin ka tuna masa, wani bai sani ba, wani kuma ya sani ya rabkana, wani sha'afa, amma wannan zai sa ka tuna masa. Ya fi karɓar tura mutane wannan kana cika musu inbox su. To waɗannan su ne abubuwan da na so in yi tambayi a kansu, da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan shekara ta zama mafi alkhairi daga wacce ta gabata ga musulmi na duniya da na Najeriya gaba ɗaya. A safar ne. To bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت إذا رانا أكا تفير ده السنتا وإذا النجوم كدرت كما إذا التوراري سكا ورواسو كسكا ففادو وإذا الجبال سجرت كما إذا الدور وسو أكا تفير دسو وإذا العشار عطلت كما إذا راكما ما سكيكي وتابوما أكا واتدسو وإذا الوحوش حشرت كما إذا دبو من داجي haka tattara su guri guda wa idal biharu sujjirat kuma idan koguna ko tekuna sujjirat aka rura su wa idan nufusu zuwijat kuma idan rayuka aka bayar da su zuwa da dukkunan su wa idal mau'udatu su'ilat kuma idan wacce aka binde ta da ranta aka tambaye ta bi ayyi dhanbin qutilat da wani laifi ne aka kashe ta wa idza suhufu nushirat kuma idan takaddun ayyuka aka barbada su wa idza sama'u kushifat kuma idan sama aka daye ta wa idza aljahimu su'irat kuma idan wutar jahannama aka rura ta wa idza aljannatu udlifat kuma idan aljanna aka kusanto ta alimat nafsun ma ahdarat to kowace rai za ta san abinda ta halarto na ayyuka. Wannan sura suratul takwir shine sunan da ake kiranta da shi. Babu wani nassi wanda ya zo na hadisi wanda yake nuna wannan suna, wato babu wani hadisi da ya zo aka kira ta da suratul takwir. Hadisi da ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi da Musnad na Imam Ahmad, inda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yake cewa man sarrahu an yanzura ila al-qiyamati ra'ka annahu ra'yu 'aynin falyaqra idha ash-shamsu kuwirat wa idha as-sama'u fatarat wa idha as-sama'u shaqqat. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake zai faranta masa rai ya ga alƙiyama ra'ayal aini, wato kamar yana ganin ta da ƙwayar idan sa, to ya karanta waɗannan surori, ya karanta idza ash-shamsu kuwirat da idza as-sama'u fatarat da kuma idza as-sama'u shaqqat ko idza as-sama'u shaqqat da idza as-sama'u fatarat da idza as-sama'u shaqqat, ya karanta waɗannan surori to zai ga kamar ga alƙiyama ne yana ganin ta da ƙwayar idan sa. To kaga anan an Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hikaito wannan sura da farkon ta kamar da ya suka ci sauran surorin da farko su, wato falyaqra idza ash-shamsu kuwirat. To in banda wannan babu inda aka ambaci wato sunan ta suratul takwir. Suratul takwir an dauko sunan ne daga kalmar kuwirat, domin kalmar kuwirat masdarin ta shine at-takwir, kuma wannan shine abinda yake rubuce a cikin masahif na musulmi duka, kuma shi ne abinda aka rubuta a cikin littattafan tafsiri. An kiranta da wannan Imamu al-Bukhari da Tirmidhi su a cikin littafansu sun kawo ta da babun tafsir idza idza shamsu kuwirat, da wannan suna. Wannan sura makkiya ce, wato annabi an saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sura kafin hijira zuwa Madina, sannan ayoyinta 29 bil ittifaq, sannan wato makkiya ce bil ittifaq ayoyinta 29, akwai masu cewa 28, amma dai wannan shi ne ya fi rinjaye cewa ayoyinta 29, sannan kuma ita ce ta 7 a jerin gwanon saukar surori. Ta sauka bayan suratul Fatiha kuma kafin suratul A'la. Wannan sura kamar yadda kuka ga farkonta yana nunawa, kuma kamar yadda muka faɗa a surorin da suka gabata, cewa waɗannan surori da suke cikin juzu'u amma galibi abinda suka fi ba da ƙarfi a kansa shi ne tabbatar da ranar kiyama, tabbatar da tashi bayan an mutu, tabbatar da hisabi, tabbatar da rabuwar mutane biyu da gobe kiyama, akwai 'yan mutu akwai 'yan aljanna. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wato ta taburza a kansa tsakaninsa da waɗanda suke kafirai a Makka, wajen ya tabbatar musu da cewa akwai wannan hisabi din. To ita ma wannan sura abinda ta bujuro kenan, tabbatar da tashin alkiyama da kuma yanayin da tashin alkiyama za ta faru. Tunda can a baya Allah maɗaukakin sarki ya ambaci fa idza ja'at as-saakha, to as-saakha din nan yaya take, shine farkon wannan sura kuma ake fede maka bayanin yadda ita take, yadda kuma za ta zo. To sannan surar ta yi magana akan tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma gaskiyar alqur'ani, wanda duk waɗannan suna da alaka da aqida, su ne manyan jigogin abinda kafirai suka rika ja da annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa, tabbatar da cewa shi annabi ne su ba su yarda ba, ko tabbatar da alqur'ani maganar Allah ce suka ce ba su yarda ba, ko tabbatar akwai ranar alqiyama suka ce ba su yarda ba. To wannan sura duk tana tabbatar da waɗannan abubuwa da a lokacin ake ta fama akan su yarda da akwai su. Haka wannan shi ne jigon da sura take karantarwa. Kuma za mu kula cewa a ɓangaranta na farko, wanda shi ne yanzu muka ji karatunsa, ya ƙunshi suran ta mana yadda alkiyama za ta kasance, kuma cikin wani yanayi na ban tsoro ƙwarai da gaske. Dukkan wani abin da ɗan adam ya saba ganin shi, ya saba lura da shi, yana kan wani yanayi guda ɗaya, to in alkiyama ta zo duk zai hargitse ya tarwatse, musamman abubuwan da ɗan adam bai taɓa ganinsa a tarwatsa ɗin ba, suna tafiya cikin tsari, cikin wani yanayi mai ban sha'awa. Ɗan adam yana ganin su, to in alkiyama ta zo duk za su hargitse, duk za su tarwatse, duk wannan tsarin da kake ganin duk zai juye rikici. To kaga wannan yana da ban tsoro. Ɗan adam ya saba ganin wasu abubuwa na tashin hankali wanda abunsa yana ɗaukan su manya ne, kamar girgizar ƙasa, kamar ambaliyar ruwa. Mafi girman ambaliyar ruwa da ɗan adam ya gani a rayuwar duniya shi ne tufana, ba a taɓa ganin wani abu da ya kai wannan ba. To tufana idan aka kwatanta shi da abinda zai faru a tashin alkiyama, tufana wasan yara ne. Sannan ɗan adam yakan ji girgizar ƙasa ko aman wuta da duwar wasu sukan yi, yakan ji labari ya faru wuri kaza, ya faru wuri kaza. Ƙarshen abin da yake mafi muni ɗan adam ya gani shi na tsunami wanda aka yi shekarun baya, inda dubban dubatan mutane duk suka mutu. To idan alkiyama ta zo, duk waɗannan abubuwa ɗan adam zai ga, ashe bai ga komai ba, domin abin da ya fi wannan girma zai faru. To kaga wannan shi ne abin da Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya suranta wa ɗan adam na alkiyama. A nan aka faɗi wasu abubuwa guda, wato guda 12, wanda duk aka buɗe su da iza guda 12. Shida duk za su faru kafin wato ranar kiyama ɗin, wanda za su zama kamar shimfiɗa ne da zarar sun aukuto alkiyama ce ta zo. Sai kuma abinda za su faru guda 6 a alkiyama ɗin, ko guda 5, watakila an kutsa wani daga cikin abubuwan da za su faru gabanin alkiyama, shi da wa'izar sama'u kushiqat, wasu suna cewa alkiyama din ma zai yi ruwa ya zan a cikin alkiyama din ne hakan ta faru. Amma dai shida na farko gaba daya za ku ga cewa kafin wato shimfiɗa ce ta aukuwar alkiyama din. Ubangiji ya ce idan shamsu kuwirat, idan rana aka tafiyar da haskenta, wannan ɗaya ne daga cikin tafsirin kalmar kuwirat da malamai suka yi. Wato kuwirat wato aka tafiyar da haskenta, aka lulluɓe haskenta gaba ɗaya ta disha ce ta yi baƙi irin abinda ɗan adam bai taɓa gani ba, ko kuma kuwirat aka naɗe ta, wato aka naɗe ta kamar yadda ake naɗa rawani. Ana cewa kuru da imama, wato wannan zagayen naɗi na rawani. To kamar ita ma rana yulaffu ba'daha ala ba'd, za a nannaɗe ta kamar yadda ake naɗe rawani sashinsa akan sashi. To haka za a nannaɗe rana, a kama ta a rufe ta kamar za ka naɗe rigarka. Wasu suka ce kuwirat ma'ana aka yi jifa da ita, idan shamsu kuwirat, idan rana aka yi jifa da ita. To shi ne malamai suke cewa duk waɗannan ma'anoni za su iya haɗuwa guri guda, ya zamana aka nannaɗe ta kamar yadda ake naɗe riga, ka ga garin haskensa zai tafi. Sannan bayan an yi wannan a yi jifa da ita, idan za a je in aka yi jifa da ita ka ga shi kenan, hasken an daɗe ta hasken tiyata kuma an jifa da ita, kaga duk ma'anonin guda uku da aka fassara kuwirar sun tattara a guri guda. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Abu Huraira ya rawaito yana cikin Sahih Bukhari, annabi yana cewa ash-shamsu wal qamaru yukawwaran yawm al-qiyama, wato rana da wata za a nan daɗe su rana gobe kiyama. Wani cikin riwayar Bukhari a riwayar Bazzar ya kara da cewa finnari, wato za a nannaɗe su a zuba su a cikin wuta. Akwai masu kayyata hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ji wannan hadisi ya ce me ye laifin wutar. Lokacin da Abu Salama ibn Abdurrahman ya karanta wa Al-Hasan al-Basri wannan hadisin, Al-Hasan al-Basri sai ya ce me wani laifi wuta ta yi, ma zambuha? Sai Abu Salama ibn Abdurrahman ya ce abinda nake gaya maka maganar manzo Allah ce, saboda haka sai ce kai gaskiya. To sai makiya hadisai suka ce hasan shi ma ya gaskiya, meye laifin rana da wata da za a tasa a wuta. To kaga wannan kamar mutumin da zai karanta fadar Allah ne da yake cewa wa kudu hannasu wal hijara, yace ma zambul hijara, yace kun suna cewa ta rana dama daga wutar aka halicce ta, saboda haka an maida ita ne wurin da aka halicce daga inda aka tsago ta. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa lokacin da rana take da zafi, lokacin garjin rana, mujikir ta salla a zahar ba, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Kaga shi kira akwai alaka tsakanin zafin rana din da wutar jahannama, saboda haka dan an dauke ta an kai ta can ba da sunan azaba aka kai ta ba. Sannan kuma wasu malamai suna cewa har ila yau dan a zama darasi ga wanda suka bauta rana da wata din, sai a hada su da abinda suka bautawa. Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun, da ku da abinda kuke bautawa duk za a sa ku zama makamashi a cikin jahannama. Hadisi ya tabbata hadisin Abu Sa'id al-Khudri a cikin Bukhari da Muslim, inda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yunadi munadi yawm al-qiyama litatba' kullu ummatin ma kanat ta'bud fayatba'u ahlu as-salim as-salim ويتبعوا أهل الأوثان الأوثان ويتبعوا كل قوم آلهتهم التي كانوا يعبدونها. النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى من شيء لذي يشيء لنا قوم كياما شيء قوة الأمة كبضايا قبل نتكي بوتاوة فورا كما سبوتاوة قرص سيس بقرص فورا كقرص إنالي تشيء متع فورا كسيس بيش أبايا. Sannan masu bauta wa gumaka su bi gumakansu, ya kudumu kamar yadda Allah ce ya kudumu kawo mahuyo mal kiyamati تعاون لهم الناس وبئس الورد المورود يد فرعون شي كما سبوتا مس زي وجهي زما su kuma su bi su ya fada su fada a bayansa to haka ko me ya mutun ya bautawa shine wa yatba kullu qawmin ma kanu ya'buduna alihatuhum allati kanu ya'buduna min dunillah ko wace al'umma sai ta rika bin abin da take bautawa dan haka duk wanda ya batar da mutun in gunki ne batar da shi zai bi gunkin sa in mutun ne batar da zai bi mutun in wanda suke bautawa rana ne sai su bi rana kamar yadda zo a hadisin Abu Huraira wanda shi ba da cikin sahihai ne annabi ya ce yunadi munadin yawmal qiyama li tatba kullu ummatin ma kanat ta'bud fa yatba man kana ya'budu ash-shamsa ash-shamsa wa man kana ya'budu al-qamar al-qamar wa yatba kullu man ya'budu at-tawaghit at-tawaghit annabi ya ce me shela zai yi shirar ranar gobe kiyama su kowace al'umma ta bi abinda kake bautawa don haka masu bin rana sai su bi rana masu bin wata sai su bi wata masu bin dukkan wani abin da aka bautawa ba Allah bai amince da bautar sai su bi shi saboda ka ga idan wani ne ya ce shi wali ne aka bauta masa sai a bi shi ko aka bautawa wani aljani ba Allah ba mutum ya bauta Iblis sai ya bi shi don abinda mutum ya bauta ba Allah ba sai ya bi shi to kaga anan Ubangiji sai ya nuna musu cewa rana da wata din nan ba alloli ba ne inda alloli ne ba za su kawo kuta ba da sai su kai ku aljanna to kaga dan aya ta bayyana karara ga waɗanda suka bi waɗannan abubuwa su fahimci cewa abinda suka bauta wa din ba shi ya cancanta a bauta masa ba da haka kaga a shi kenan maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a mahallin take kuma akwai maganganu da yawa da suka tabbatar da ita sai da shamsu kuwirat idan rana aka tafiyar da ta haskenta ko kuma aka nade ta kamar yadda ake nade rawani ake nade rawani wa idan nujumun kadarat idan kuma taurari suka faffado wato in kadarat shi ma malamai sun fassara shi da ma'anoni da yawa in kadarat da saqadat wato suka farfado wanda an san yadda taurarin da suke a sama hasken su kawai ake gani ba taba jin cewa tauraro ya kansaro ya fado ba to amma wannan rana in ta zo haka za ta rika zubowa kamar yadda ya yi tatuwa an buji shi ya fita ce take buzowa haka su ma za su rika zuzzubowa a warwatse a lokacin idan suka yi nan suka ga babu matsira za su kuma zuga su yi nan to a lokacin babu maganar ka san yadda dabbobi suke a junansu akwai dabbobin da ba za su taba haduwa gu ɗaya ba haka ne ɗaya ga ɗaya zai cinye ɗaya to amma saboda tsoro a lokacin da za su haɗe kowa ta kansa yake ba wanda zai cinye wani wannan kaga alamar tashin hankali ne ba tsarami ba dabba da ba ta da hankali a ce ga su yanzu duk sun haɗe ga barewa ga su zaki da kura da waye duk a guri guda ba wanda zai tunanin bara ya ci nama yanzu shi ne nama saboda ka ta kansa yake to wannan shi ne hushirar da Ubangiji yake nufi ai jumi'at aka tattara su gaba ɗaya a guri guda bayan a da ɗabi'arsu bayan da za a su haɗu in ɗaya ya zo guri ɗaya zai gudu amma saboda tsoro ya haɗa su guri guda kuma wannan ɗabi'a ce ta tsoro sanda tsoro zo sai ya haɗa abin da ba zai haɗu ba wanda ba za su haɗu ba sai ga an haɗu to wannan kaga duk ana surantawa ɗan adam irin abin da zai wakana na firgici da razana idan wannan rana ta matso sanda Ubangiji to idan biharu sun jira idan wato tekuna ko koguna sun jira aka hura wato aka hura wutarta akwai mamaki a haɗa teku da ruwa wanda yana daga cikin fassarar da aka ba wa sun jira domin kalmar تسجير على رأسي تنا نفين التحريك والإحراق قبل يدي زوء تشكين حديث كعب ابن مالك لو كشين دي كي تشيوا ينا تشكين وان نزمع naji ba bi da ranta yadda zai yi, sai ga wata wasiƙa ta zo masa daga sarkin Gassan kafiri wanda yake kiran shi cewa tunda dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasi da kai ka zo mu mu daukaka ka mu baka matsayi, yace da ya karbi wasiƙar yace ga wani bala'in da ya kuma wanda yake ci, yace fa amattu ila tannurin fasajartuha, kare sai amma amfani da kalmar sajartuha shi sai na jigo wani tanderu da ake waina ko burata, fasajartuha sai na koda, kare kenan sajara tana zuwa da ma'anar kuda wato rura wuta. Ya tabbata a sayyidina Ali ya gaya ma wani Yahudi, ya ce da Yahudan aina jahannam, ina jahannama take, sai ba Yahudin ya nuna ruwa teku sai ce al-bahr, sai ya faɗi teku, sai sayyidina Ali ya ce ma warahu illa sadiqan والبحر المسجور. يجي وانا مقرى دي فلا جس إلا جنن جس كياشي سورة الله شو والبحر المسجور والبحر المسجور اتكي سورة الطور إلا رنسوا دا تلقوا ان ديكي ولوا دمتا وانا شيني ابنت دا قبايا وانا سكي بيجيكن كتا دا تلقوا دا سورة سو سكي جنن سنجانو نجي وقفن قفن روا وتاجي ita kanta kasar da muke kanta kasar ta wuta ce take ruwa, shi yasa wani lokaci ake samu an ba abin nan aman wuta, to hatta shi kansa ruwan wato akwai wuta da take kasarsa, ita kuma kasar da yake kanta za su sadai ce wacce take yi ɓangarewa ce, yanzu wannan kasar da muke kasarta duk a ɓangare yake, to idan Ubangiji maɗaukakin lokacin alkiyama ya matso to wannan babban garewa za ta tsananta, sannan kuma wutar da take ci za ta ƙara ruruwa, za ta ƙara ruruwa, saboda haka wannan teku gaba ɗaya zai kafe. Shi yasa wasu suka fassara sujirat da cewa ta kafe ruwanta, wato teku ruwanta ya kafe, to kafewa a nan yana da alaƙa da tsananin wutar da za ta riƙa babbaka ruwan har ya zo ya zama babu shi. Kaga wannan ba karamin abu bane wanda zai firge ta dan adam, wanda ba a ce ga wata wutar da ruwan ce kuma ba zai iya da ita ba, ga ta nan tana babbaka ta babbace ruwan ce ku gaba daya, saboda kaga wannan akwai tsoro. Sai wasu kuma suka fassara wato sujirat da cewa ana nufin fadat, wato ta rika ambaliya, teku ya rika ambaliya, abinda ba a san ba a taba gani irin ta ba, ba irin ambaliya da aka saba gani ba, ambaliya ce da duk wani teku a duniya kuma zai yi. Wasu kuma suka fassara da sujirar da Juliet, so za a haɗe wannan tsakanin ruwan zalfi da Allah ke cewa marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yamliyan, tsakanin ruwan zalfi da daɗi akwai wani abin nan, akwai wani shamaki da ɗaya ba zai shiga ɗaya ba, su sai Ubangiji ya janye shamakin gaba ɗaya da ruwan zalfi da na daɗi duk sai su haɗe. Kaga wannan shi ma wani abin tashin hankali ne ga ɗan adam. To waɗannan su ne abubuwan da za su faru guda shida kafin ranar ta zo, ko lokacin da ranar ta zo. Wannan su ne muƙaddima, su ne mumahida, su ne abin da suke zama shimfiɗa. Sai Ubangiji ya ce wa idan nufusu zuwujat, idan kowace rai zuwujat aka wato kowace rai aka haɗa ta da jikinta, kowane rai ya koma jikinsa, ko kuma zuwujat ay jumi a kullu shaklin ila nazirin, kowane rai aka haɗa shi da irinsa, wato wanda ko waɗanda mutane a tashe su cikin irin nau'insu, idan mutum mai tauhidi ne a tashe cikin masu tauhidi, idan mai shirka ne a tashe cikin masu shirka, makaɗi a tashe cikin makaɗa, ɗan rawa a tashe cikin rawa, mai ganga a tashe cikin masu ganga, kowa a haɗa shi da 'yan uwansa. Wannan yana daga cikin fassarar da aka bawa zuwujat, kamar da Allah ke cewa ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa kanu ya'buduna min dunillah وهدوهم الى صراط الجحيم وتتروا دا وقنا دا سكي ذالج وأزواجهم دا وقنا دا سكي نوؤوكا سنين تاتو إليئ لن سنين دوكا أشكالهم نظائرهم دو أتتروا سو أتارا سو أشيء أنونا مصحني شكاو جهنم سو كاكا وانا وانا أبني لزي فارو أفرفا جيرانا أكبوب الكيامة كو كمالوك شد بأي توالي كو واندي آوالي كما يشي وامتازوا اليوم أيها المجرمون duwani mai laifi a ci a ware shi kai yinan to kaga anan kowa sai a hada shi da wato kristan yanzu a hada shi da kristan da wanda ya kauce ya ce Allah uku ne ba kristan da ya yi kristanci na gaskiya ba haka nan da yahudan yanzu a hada shi da yahudai na da wanda shi ma ya karkace haka nan wanda ya yi bautar rana a yanzu ko bauta wata haka nan a hada shi ko matsafa waɗanda suke tsafi da yaransu da wanda suka goyi bayansu sai a tashe su tare da matsafa da suka yi tsafi a zamanin Fir'auna da waɗanda basu yi imani da Allah ba don haka duk matsafa sai a haɗa su da matsafa don haka sai mutum ya tashi ya gan shi cikin wasu irin mutane da ba saboda ya zo irin tafarkinsu to wannan shine wa idan nufusu zuwiyat wa idan maw'udatu su'ilat idan wacce aka binne ta da ranta aka tambaye ta bi ayi zambin qutilat da wani laifi aka kashe ta to al maw'uda ita ce yarinyar da ake wato al'adar jahiliya ake binnewa gare jahiliya sun kaji suna ganin cewa mace ba ta da wani kima in banda ta jawo wa ubanta abin kunya ko ta jawo kabilata abin kunya saboda haka idan mutum an haifa masa mace to ya fi kowa tashin hankali da bakin ciki kamar da Allah ke cewa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayusiku ala hunin am yadsu fi turab ala sa'a ma yahkumun idan aka yi wa ɗayansu bushara da ci an haifan masa ya mace zalla wajhuhu muswaddan tun safe sai ya yi ni fuskar ta baki kirin tun daga lokacin da aka ce ga matar shi ta haifi ya mace zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib ya yi ni a murtike fuskar ta a turnike ya tawara min alqawmin su'i ma bushira bi duk inda ya ga mutane sai ta kokarin kauce musu yana koyewa saboda kada a rika ganin shi ana zundansa ana nuna shi da ɗan yatsa ta kudu wancan ayin masa haihuwa sai aka samu ai ita ce sai a ƙirƙire da dariya ita ce min su'i ma bushira bihi wai saboda munin bushara da aka yi mata ya zauna ya yi ta tunani a yumsiku ala hunin yanzu ya rike yarinyar nan amma ya rike ta cikin wulaƙanci inda yayi ana nuna shi ko kuma ta je ta ja masa abun kunya am ya rike shi tura ko kawai ya je ya binne ta a cikin ƙasa wannan shine abin da zai kawo kwakwalwarsa ba maganar cewa wannan yarinya za ta iya zama wani abun kiri ɗayan biyu ko dai ya bar ta amma ya wulaƙanta a haka yake gani ko kuma ya je ya binne ta kaga babu tunanin ya bar ta zama wani abin da za ta taimaka masa a rayuwa to duk wanda aka haifan masa yarinya idan bai binne tana kanwarta ba ya bar ta tata to duk ranar da ya mata kwalliya to kashe ta zai duk ranar da ya sa aka yi mata kwalliya aka sa mata kyawawan kayayyaki to zai ja ta ne ya je ya yi ra bayan ya yi daman ya riga ya sai ya gama rami ya shiga ba komai rami zai mai zurfi yana zuwa sai ya sa ta gefen ramin sai tura ta ta baya sai bi ta kuma da duwar wasu da abin nan ya rufe ka shi hankalin ta ya kwanta sai yadda Umar yana cewa abubuwa guda biyu wanda suka faru da ni a jahiliya ba zan gushe ba ina tuna su ɗaya duk sanda na tuna sai hankali na ya tashi ɗaya kuma duk sanda na tuna sai na yi wa kaina dariya ce duk sanda na tuna lokacin da aka haifa min wata yarinya na ɗauke ta na je bayan ta yi wayo na je zan binne ta ina haƙa ramin ƙasar da take zuba a jikin gemu ya tana kakkaɓe mu tana kakkabe mu na gama kuma na tura ta cikin rufi duk sanda na tuna wannan abun sai hankali na ya tashi shi abu na biyu kuma duk sanda na tuna shi sai na yi wa kaina dariya ne za mu ɗauki zan yi tafiya da dabino na sai in kwaba dabino sai in yi Allah na abin bauta na in zan yi bacci sai in aje shi yana gadi na idan na tashi da safe kuma da yunwa sai in cinye shi kuma aka matsa gaba sai in yi wani kaga Allah sai ya yi gadin sa da dare kuma da safe shi ya cinye Allah shi Allah ba zai yi gadin kansa ba ko kuma ya san za a cinye shi ya gudu mana ya ce to duk sanda na tuna wannan kuma sai ya bani dariya wani mutum ya zo gurin Abdullahi dan Abbas wani kishadu wani furan ke tambayarsa shin zan iya tuba abinda ya faru a jahiliya ina da an haifa mu wata yarinya kyakkyawa na bar ta sai da sai wayo kawai sai da cewa uwarta ta yi mata ado za mu je ta gai sai da kakanninta sai uwar ta ji tsoro tunda sun san in aka ce ai yarinya ado in ba zai yi mata wani abu sai ce a sa mata kaya na gashin tumakai ko gashin awakai ko abin nan sha'ar ko su to wannan in yayi haka su zai sake ta ne ta je ta yi kiwo za a hada ta da dabbobi ne ta rika kiwo to wannan ba za a taba ta ba amma aka yi mata kwalliya to ta gama yawo haka uwar hankalin ta ya tashi ta ce sai na ce a ni ba zan yadda ba za ka je ka kashe ta ne ya ce sai na rantse mata cewa ba zan mata komai ba sai ta amince na ɗauki yarinyar da na ji na haka rami na je zan tura ta sai ta rike rigata ta ce baba tura da za ka yi ya ce sai zuciyata ta kare sai na je tausayi sai na yi kamar in kyare ta na kuma zuwa zan ta ce baba sai ta rike rigata ta ce baba zan tura da za ka yi aka yi haka sau uku ya ce a karo na uku kawai na rufe ido na kawai sai na tura ta na bi ta da duwar wasu sannan kuma na rufe ta wani al'ada ba wai duka larabawa suka rika yin ta ba don wani kila za ka ce to in haka ne ila suke samun matan aure tunda duk kashe su suke yi kamar yadda muka ce wasu suna bari kuma abin ya fi yawa a cikin wasu kabilu ban da wasu kabilu suna yi wasu ba ta yi wasu kuma sun fi wasu yi akwai waɗanda su kuma Allah ya jefa musu tausayi a zuciyarsu duk sanda suka ji an haifi ƴa mace sai su je su fanshe ta kamar Zaid ibn Amr ibn Nufayl ya rika yin wannan mahaifin Sa'id ibn Zaid ɗaya daga cikin al-mubashirin bil janna to ubansa Zaid ibn Amr ibn Nufayl wanda ya musulunta shi abinda ya yi rayuwarsa akan musulunci ya yi ta ya kasance duk sanda ya ji an yi an haifi ɗa mace sai ya je ya ce nawa za a bashi ita ya bayar to aka ce a bashi aka bashi zo ya tarbiyyance ta ya rene ta sai ta girma ta isa aure sai je gun iyayenta ce to ga ta nan kuna so in bar muku ku aure da ita in kuma ba ku so ku bar mun ne in aure da ita to mai so sai ya karba wanda kuma ya ce a ka je ka rike sai je aure da su haka ya ta yi ɗaruruwan mata ya ce ta da wannan to ko wanda su sun yi wannan to kaga ashe za a samu matan aure akwai wanda kuma ake barin saboda kiwo mutum ya rara kuma da yawa tun aka haifan masa mace zai iya haƙura da ita ba zai je binne saboda za ta rika fita kiwo da ragumanta to irin wannan wulaƙancin mace ta rika gani a jahiliya ba san gani ba a gaje ta kamar yadda ake gadar kayayyaki mutum ya mutu ya bar matarsa to babban ɗansa ne zai gaje ta zara ya je ya jefa mata riga aka ci shikenan ta zama tashi sai yadda ya yi da ita ko kuma in wata mace ta mijinta ya mutu wato babban ɗansa ya hana ta yin aure sai ya ga dama ta yi aure ko sai da wanda ya ga dama, ko mutum ya saki matarsa, ko ba zai kyale ta auruwar da take so ba, sai wanda shi yake so, ko kuma ta fanshi kanta. Bayan ya saki ta, kuma sai ta kuma fansar kanta in tana so ta auruwar da take so, ko ta fita ta yi aure, ko a mutu a bari marayiya da dukiyarta, wani ya rike ta ya rike dukiyar. Saboda haka ko dai ya aure ta shi ba dan yana son ta ba, dan ya cinye dukiyarta, ko kuma ya aura wa karamin ɗansa ba dan wani abu ba, dan su cinye dukiyarta. To haka mace ta rika gamuwa da wulakanci, ita ba maganar wai a ba ta wani gado, sai dai ita a cinye ta cikin kayan gado. Lokaci ɗaya musulunci ya zo ya fito da mace ya ba ta kima, don haka babu yadda za a yi in ba a tsarin musulunci mu su samu daraja. Duk wani tsari da zaka je na jahiliya mace a wulakanci take. Wannan kuma shi ne abin da ai kake gani a rayuwar mu ta yau. Duk matar da ta bi tsarin musulunci ta shiga wulakanci kuma har abada. Da ce can ana buga ta tsarara ana talla da ita a sign board. A sa ta tana talla bakin mai. Me alaka mace da bakin mai? Ta yi tsarara tana talla tayar mota. Cikin kuma kankanin lokaci idan wannan yarintar tasu ta tafi, sai kuma a yadda ita a ɗauko wata, ita kuma wanda zai kula ta, an gama da ita. To wannan ita ce rayuwar da mace take yi a cikin jahiliya. Kuma a kowace jahiliya ta kowane zamani ba za a taɓa samun mace ta samu martaba da kima ba. Musulunci shi ya zo ya ɗaukaka mace ya ba ta daraja. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wanda duk ya Allah ya bashi ɗaya mace ya tarbiyance ta har yayi mata aure, Ubangiji madaukakin sarki zai saka mata da aljanna. Wani lokaci wata mata ta shigo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴanta mata guda biyu. Aisha ta rasa abinda za ta ba, ta zo tana tambayar su abinda za ta taimaka mata da shi. Aisha radiyallahu anha lokacin ba abinda za ta bata sai ta dauko dabino guda daya, su ce ga abinda nake da shi gidan nan, ka duba gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kwaya dabino shi kawai ta rage guda daya. Ta ce wannan muke da shi gashi, da ta bata sai matan nan sai tsaga dabino na gida biyu, sai ta ba daya yar guda daya, ta ba guda daya bangare daya. Aisha abin ya ba ta sha'awa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai take gaya mata. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan aikin da kai ta sa Ubangiji ya mata kyautar gida aljanna. Kaga duk wannan yana nuna yadda mace take da kima. Yanzu ya zaka hada dan Annabi Nuhu alaihi salam, dan Annabi Nuhu alaihi salam da kuma Fatima yar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Kaga ran da take tsakanin su ba karamin su ma bainas sama'i wal ard. Wancan kafiri ne. Wannan kuma sayyidatul nisa'il alami, kaga wancan namiji ne, amma da yake babu imani tare da shi ba komai bane gurin Allah. Wannan kuma da take mace, amma da yake cewa ta rike addini, ta rike abin da, sai ta zama ita ce komai a gurin Allah. Shi yasa lokacin da Maryam ta roki a bata ɗa mace, ta roki a bata ɗa wanda zai yi wa Allah hidima, sai gashi bayan ta zo haihuwa sai ta haifi mace. رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم التي فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. دعتنا جنك مريم لتاهي ثم تشي ما تشكو مدرسة ما ليلي لنا مجمع حقيقي halitta su ba ɗaya ba ce, kazar-kazar su ba ɗaya ba ne, kira su ba ɗaya ba ce, juriyar su ba ɗaya ba ne. Amma Ubangiji sai ya karɓe ta da kyakkyawar karɓa. Kaga wannan za ka haɗa ta da gulamu wanda Annabi abin nan Khadir ya kashe, wanda da ya bar shi da ya halaka iyayensa. To kaga haka Ubangiji yake, ba ana duba jinsin halittar ba ne, ana duba abin da ya tsarfa a cikin zuciyar abin da aka halitta da imani. Saboda haka mutum ya iya haifar ɗa namiji ya zama ajalinta, Ubangiji kuma ya baka mace ta zama ita ce namijin. Duk abin da namiji zai maka, wato ita za ta tsaya ta ga ka samu. ko ta yi maka ko ta yi man hanyar da za a yi maka. Tun nawa ne Ubangiji ya bashi ‘ya’ya mace, ‘ya’ya mata, ya kuma wanda Allah ya bashi ‘ya’ya maza, saboda Allah ya haɗa shi da surukai na ƙwarai da suka auri ‘ya’yan, sai duk suka zama ‘ya’yansa. Saboda za su yi masa abinda ‘ya’yansa ma watakila ba za su yi masa ba. To kaga ashe abinda ake bukata shine ka fahimci cewa duk abinda Allah ya baka na ɗa mace, ‘ya mace ko namiji kyauta ne ga Ubangiji. Ubangiji ya ce ya habu ya habu, duk a ƙarƙashin ya faɗi wannan kyauta ce da yake yi. To ka karɓi kyautar da Ubangiji ya yi maka da farin ciki da fara'a, ka roƙi Ubangiji maɗaukakin sarki ya azurta ka birnin wannan abin da ya baka. To a nan Ubangiji yana cewa izal mau'udatu su'ilat, idan abin nan wacce aka turbiɗe a ƙasa aka tambaye ta, a nan ba wai buƙatar tambayar ta tace ta sa aka tambaye ta ba, ko dan ba a san me ya faru, a dan wannan ya zama wato tabbatar da kama shi wanda ya binne ta cikin laifi dubu dubu. Tambayar da ake yi za a yi alƙiyama ba dan shi wanda ake tambayar ba ko ana tuhumarsa, a'a, dan shi wanda ya yi laifin a ƙara samun shi dubu dubu cikin laifi, wato a sarƙafe shi da hujjoji. Kamar yadda Allah ke cewa qala Allahu ya Isa anta qulta lillahi ittakhizuni wa ummi ilahayni min dunillah qala subhanaka يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ألا بياسا قبل أن النبي عيسى بياسا أما أن الدم يزم هجة أزم وطن لسك بوتا والنبي عيسى سك شخوا النبي عيسى ليس بوتا مزا سيجع النبي عيسى لا من كنت شيء هذا بوتا مزا كيد ما هي بيركا يشي سمسم شين ما يكون لي sam-sam ba za ta yiwu ba ma in faɗi in yi da'awar abinda ba haƙƙina ba. To kaga a nan an kama su da hujja ga wanda suka bauta ce sam ma ba za ta taɓa yiwuwa ba, ba wai bai yi ba, a'a, ba ma za ta yiwu ba. Kamar yadda Allah ke cewa yawma yahshuruhum jami'an thumma wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyyuna min duni بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون. عند الله زي تارا سو غبا داي يتيو ملائكو سات الله بيو ملائكو شي داما ودانن كو سكي بوتاوا كذا ادان اي الله يا سبا ملائكو كا بوتا كما دا اكاما ماسو اداما ودانن كو سكي بوتا سبحانك الكيا تبتا غريكا انت ولينا من دون اي كاي كاي ني مجبنتمو ba waɗannan ba. Ai, aljanu suke bauta da yawa sun yi imani da aljanu, a je can a nemi aljanu su ba da an iyayen gidansu. To kaga irin wannan tambaya ba tambaya ba ce ta shi dan wanda ake tambaya aka yi ta, a ana yin ta ne dan wanda ya yi laifi, wanda a wata aya ke cewa yawma yahshuruhum wama ya'buduna min dunillah ويقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء من ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فألا يتيبي فقد كذبوكم بما يقولون. Kaga Ubangiji maɗaukakin sarki da ya tambayi waɗannan, ku ne daman kuka fitar da waɗannan mutane, ku kuka fitar da su, sai sarki ya tabbata gare ka, ai, mu ba mu da wani mutunci ba kai ba. Waɗannan su suka fitar da kansu, suka riƙe wasu ba Allah ba. Da ƙarshe Ubangiji sai ya ce, ya dubi waɗannan kafirai ya ce, to sun ƙaryata ku, sun ce ƙarya kuke abinda kuke faɗa. Kaga a nan ake tambayar ba dan waɗannan aka yi ta ba, don su waɗanda suka yi laifin aka yi. So wannan irin wannan tambaya ce, wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, a tambayi wanda aka turbiɗe saboda wani laifi ne aka turbiɗe. sai Ubangiji ba wanda ya fi da nai, ba wani da ya fi da nai. To kaga wannan yana tabbatar da cewa duk waɗanda suka mutu ƴaƴan mushrikai ba su da wani laifi, wanda aka haife shi yana yaro wato iyayensa mushrikai, iyayensa ba musulmi ba, shi kuma yaro ya mutu. Kamar yadda hadisi ya nuna, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya dan tare da annabi Ibrahim alaihi salam yana kula da su a gidan aljanna. Sannan Allah ya ce wa'idar suhufu nushirat, idan takaddun ayyuka aka barbaza su, ka kowane mutum ya karbi takaddarsa, wani ya karba da hannun dama, wani ya karba da hannun hagu. Wato an baza takaddun, an buɗe su yadda kowa zai gani, kamar da Allah ya ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura, manshura ay maftuha, ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. In shi ka karanta littafin ka gashi nan, kai wa kanka hisabi da kanka, ba wa kanka hukunci ina fi kamata a kai ka aljanna ko wuta. To kaga abinda dan adam yake yi a nan Ubangiji yana sirta shi, akwai abinda ba zai so a sani ba, don haka yana ta yin laifuffuka. Ubangiji yana kyale shi, ranar da Ubangiji ya tashi tona masa asiri, zai tona masa ne a gaban khalaiq gaba daya, a gaban duniya gaba daya, halittu al-awwalina wal-akhirin, Ubangiji duk gaba daya zai tara su ya tona wannan asiri, shi ne mutum da tsirai. To shi ne ma'anar wa'idar suhufu nushirat, kaga wannan abin da zai wakana a cikin wato tashin alkiyama, bayan alkiyama ta tsaya. Wa'idar sama'u kushitat, idan sama aka daye ta, wato aka daye ta, abinda dan adam yake gani na rifi bayan ta kyakkece, mala'iku sun ta sauka sun yi ta zubowa a ciki saboda ayyuka da Ubangiji yake raba musu a ranar. Saboda haka sama ta kyakkece, ba kana da abuwa ba, ko ina ka duba kofa ne, kofa ce. To a wannan lokacin dan adam zai ga wannan ranar da kiyama za ta tsaya, kuma bayan kiyama ta gama tsayawa kuma gaba ɗaya sai daga sama bai gaba saman ba, ko shi bat gaba ɗaya an tsaye ta ma gaba ɗaya babu ita, ba wai magana sai ga kofofi ba ta ko'ina, a'a yanzu babu ita ma gaba ɗaya. Sai sa wasu malamai suka ce wannan kushitar din, wato wani sama'un kushitar, wannan wani abu ne da zai biyo bayan tsatsagewarta da Ubangiji ya faɗa, idan sama'un shakkat ko idan sama'un fatarat, wannan kushitar wani abu ne wanda shi zai biyo bayan wancan. Don haka gerin gwanan abubuwa shida din nan duka za su wakana ne bayan alkiyama ta gama tsayuwa, an gama tarwatsa duniyar gaba ɗaya, sai kuma waɗannan abubuwa shida na ƙarshe su zo. Daga cikinsu akwai ɗaye sama ɗin gaba ɗaya, yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat وبرزوا لله الواحد القهار. سنة وإذا الجحيم سعرت، إذا أكلوا جهنم وتأكلوا تا أبن ذي روى تشين خشن الله ذا الذنوب أن أدم وبنجي يرولا تا. وإذا الجنة أزلفت، هما الجنة أكمقوا دئتا أكمقوا ما سئتا وانا الجنة كسكسنا kowa ya hango gidansa, gashi can an tara dan masa shi, Allah ya sa muna ciki. To wannan abubuwa duk idan sun faru alimat nafsun ma ahdarat, wannan shine ansar za a iza din nan 12, wannan shi ansar ta. Ubangiji yayi ta maimaita iza din, wanda a gwaran larabci koma zaka iya yi ba ka sa iza din kawai kai ta sawa wala adadi, amma Ubangiji sai ya rika maimaita iza din dan ya ƙara jawo hankalin mai karatu. Saboda haka sai ka kula wasu sharuɗa ne guda 12, ko wasu abubuwa ne manya-manya, kowanne shi kadai ya isa ya tara maka hankali. Don haka kamar kowanne shi kadai zaman kansa yake, don haka aka yi masa izaɗinsa daban. Sai Ubangiji ya dunkula ansa da ce alimat nafsun ma ahdarat, kowace rai za ta san abinda ta wakanar, ta halartar, ta aikata. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. لا نجد قوة شري لا تقع بدة أيكتا أحلرتي وبنجد يا أحلرتو لشي أبدا سيكوم ممونا لا تقنيش وبنجد يا كاوش ألوكش لا تلك أقول إلا ما أسا تذراني ديكا أكانت ممونا أيكتا الله يتياشيهم فاتا ابن ابو كفر الاليدي الله يبقى ملادا ابن ابو كفر سوري الله في منا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله قسكياتي قسكياكم باعثا انت ما سسن لا تكتني سوراك كجراتي واسيوني يالو لقديسة ياتي غا تيمكو وانا بيتا سوبا ناكا مو مسيبكا وكمودا ابن الله يقولي منا wannan yana cewa volcano wato amamuta na duwa suna zai iya zama alamun tashin alkiyama kuma dumamar na yanayi na duniya shi ma na cikin alamun tashin kiyama. Ina kana jin yadda alamun za su kasance abubuwa za su hargitse kai yanzu a ce wannan wani abu ne muka ce tufa da ma tufa na ma idan alamun suka zo tufa ba za ga wasan yara kaga tufa na dai shine cinye duniya banda wanda suka shiga jirgin annabi no ba wanda ya kufuta sai wanda Allah zuriyatuhumul baqi su kare suka yi saura to amma ba za ka kwatanta shi da waɗannan abubuwa da su faɗu na saura ka wannan vulcano amman muta ko tsunami ko wani tsubamar duniya da ake ta magana wannan ba shine ba aka sa shi cikin alamun da ake magana a nan ba. Wannan kuma ya ce wai shin duk wanda bai auri mace sama da ɗaya ba za a iya kiran shi marar adalci saboda an ce wa in kuntum Allah tufsitu fawahidatan aw ma malakat aymanukum wannan ba talazumi to ba alaka dan mutum ya auri mace ɗaya ake masa baya da adalci mutum nawa ne kuma ya auri ba ɗaya ba ya zama marar adalci. In haka ne sai mutum to wanda kuma yayi ba ɗaya ba mai adali a shi dai Ubangiji ya gaya mana in za mu yi ɗaya to mai an za mu yi sama da ɗaya mai adalci ita ma ɗayan ana buƙatar adalci a tare da ita to amma galibi ɗan adam ya karkata zuwa ga wani ɓangare ya yi zalunci idan akwai wacce zai yi zalunci a kanta da wacce zai yi zalunci saboda ita amma ba ta lazumi to in ka ce haka wanda kuma bai samu ya auren ba kwata-kwata shi ko me za ka kira shi azzalimi ko me to kuma wannan yana cewa dan Allah ko ya halatta idan liman yana huduba ya ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi masa salati ko addu'a sai ma musu ce amin to ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake huduba ba laifi idan kai sallah amma ba ka dan labiya ba kai wani abu a tsakanin kai da kanka wannan ba abin da saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuɗaitar da sanda aka ambace shi a yi masa salati wannan ya faɗi haka kuma shi wannan zaman ba shine sallah ba haka za ka iya yi amma ba ka dan labiya ba a kai yadda kawai za ka fi yadda kanka abin da ya shafi amin da ake yi shi kuma wannan ba inda aka zo da wannan ba a ce annabi in yana addu'a ana ta amin ba sauraka a saurara abin da ake so a yi shine ka saurara sai maganar yake cewa idan mutum ya bi limamin da baya karanta du'a'ul istiftahi shin ya halatta shi ya tsaya ya karanta wato yayin da limamin yake cikin karatun fatiha a na farko yana da kyau a karantar da shi limamin ya rika yi saboda sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam mai ƙarfi du'a'ul istiftahi idan ya ce makaruhi ne saboda an ce makaruhi ne ku gaya masa ga hadisi ya zo ba na jin za a karanta masa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa shi kuma ya zo ya ce makaruhi ne haka a koya masa yayi kuma ko da liman bai yi ba kai za ka iya yi inda ba a so ka saba liman shi ne a ayyuka wato shi ya tafi ruku'u kai ka tafiya ko ya dago daga sujjada kai ka kira buwa ko ka riga shi wannan shine ba su amma a maganganu mun sha fada al-ittiba'u ana san wato al-ittiba' bil ma'mur bil imam shine wajen ayyuka ba wajen maganganu ba yanzu idan kai ruku utayu shi yayi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sau uku ko sau hudu kai kuma wata kila ba za ka samu kai wannan adadin ba ya dago to sai ka dago ba za ka ce sai ka kammala ba anan ba a wajabta maka sai kai daidai maka baka san ma nawa yayi ba baka san nawa yayi ba kamar yanzu mallam abdullahi mai dogo sujjada din nan kaga baka san nawa yayi ba bare sai ma ka kace za ka yi abin nan haka wani ma gaggadi yake yi haka anan ba za ka akwai taqiyuddin al-hilali taqiyuddin al-hilali ɗaya daga cikin malamai ne manya na tauhidi na sunna ya rasu Allah ya ji kansa mutumin Morocco ne lokacin da ya je Madina saboda babban malami lokacin da ya je Madina a ce za a bashi limancin harami sai ya ce to shi in ya yi ruku'u ko sujjada wajen subhana rabbiyal a'la da subhana rabbiyal azim shi fa 15 bai yake aka ce a kaga wannan guri ne mutane da yawa suna zuwa wani tsoho ne wani gajiyayye ne wani bai da lafiya ma in ka dau wannan dogon abin nan din zaka iya ce shi da wannan sharadin za a bar shi yayi a zai yi limanci in ba zai mutu hakura kyale shi dole haka hakura kai kyale shi to kaga irin wannan ba za ka san shi nawa yake yi ba ballantana kai ka ce ba za ka iya adadin sa don haka fil aqwal ba a shaddanta haka da niyya abinda ya shafi niyya ba a shaddanta niyyar ka ta zama daidai da salima don haka ne zai iya zama kai kana farilla shi yana nafila ya halatta kamar yadda mutanen abin nan bani salima suka rika bin mu'adh bin jabal shi yana nafila tunda shi ya yi sallar sadara da annabi ta isha'i su kuma suna bin shi a matsayin farilla kamar kuma yadda ya cewa zaid ibn abin nan mutane biyu da ya gansu ba su yi sallah tare da shi ba yace in kun zo liman ya yi sallar sa ko kun yi taku kuka zo ku samu liman yana sallah a masallaci to ku bi shi sai ta zama muku nafila kaga shi farilla yake su nafila sabanin niyya baya cutarwa mai azhar zai iya bin mai la'asar abinda dai ake so ayyukan su zama suna da tadabuki ko alal aqalla za su iya samun tadabuki to kamar mutum ana sallar tarawih bai isha'i ba yazo ya liman ayi biyu ayi sallama ya tashi fita shi ya halatta amma ba zai zo za a yi isha'i bai magruba bai shiga kaga ba yadda za a yi nan a samu tadabuki wannan ba zai bi mai magruba ba zai bi mai isha'i ba za a samu tadabuki ba amma wanda za a samu tadabi kamar azhar da al'asar zai iya zuwa mai azhar ya bi mai al'asar mai al'asar ya bi mai azhar duk wannan ya halatta sabanin niyya baya cutarwa a wasu gurare irin masallatan kan hanyar nan sai kaga an yi sign board azhar la'asar fi sign board din fasi wai in kun zo za ku azhar sai ku aje sign board din azhar ko yan azhar saboda kan dan la'asar zai zo ku kaga ni wani rashin fahimta ne da dan la'asar da dan azhar duk ɗaya ne duk za ku kasar ne saboda haka kowa ne ma yake yi kawai ka zo ka bi shi ba ruwanka da sign board din da aka sa sai kaga ana tutture ka kai azhar la'asar fa kike kai azhar ni la'asar fa kike kuma idan kace sai ka bi sai a manna maka jahilci kana ji kana gani to sai wani da yake fadakarwa ce yake yi ga masu sai da kasir na CD ko DVD yake cewa wato a gaya musu ko su suka inganta abin saboda sau da yawa za a mutum zai saya sai ya je ya sa ya ga ya ki to yana da kyau gaskiya duk sana'ar da mutum yake inganta ta saboda ba daidai bane kana sai da mutane abinda sai sun je sun sa kuma su gabata bayani wani daga wani guri yake ne nisa wani ya zo daga Lagos wani ma ba daga kasar yake ba daga wata kasa ya shigo da Kotonu ko Niger ko Ghana ya zo ya sayi CD sai ya je ya samu rabin su ba ta yi ko kuma ya ji baya jin abin kaga shi dai zai kuma shigo mutane ya dawo maka da su ka ba shi kudin sa ko ka canza masa kaga ba zai iya ba saboda kaga ka kware shi ka cuce shi yana da kyau in aka yi a tsaya a kyautata abin kuma a san cewa wannan aikin ba aiki ne na wasa ba aikin Allah ne da yawa mutane suna complain sai kaga mutum ya ce mallam an yi maka tambaya ka fara ansa ka sadin ya kare ni ban ji ansa ba, me yi ansa wannan mai wayo kenan, ko wanda zai iya samun kwantar da kai, wani ka koro wata shubha baka kai karshen ta ba ma, ko baka warware ta ba, an ce katar ya kare, ko an juya katar ya ji shubhar bai ji ansar ba, saboda ka kawo shi da shubha akai babu ansar ta. To duk wanda yana da kyau a lura da shi. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada. Abinda muka yi kuskure, Allah ya bi mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.